الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا يمتشي نرانا للعرباء يو شاديني شابيكو يعني كيري جواني يو شابيكو غوات الرمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة دبو ديا دريه دا تلاتن هما شيزو ديني دبيو غوات ترى ميلادية تدبو بي دا ترى وانا كما شيني درسم منا تركو نقومكو درسم منا قوما kafin mu shiga karanta ayoyin da za mu yi tafsirin su a wannan zama insha Allah za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana cewa a cikin ayoyin da aka karanta akwai fadin Azizu Misr da yake cewa matasta wastaghfiri li dhanbiki, yace kuma da kuma fadin matan gari yayin da suka ce kulna hasharillah, sai yake cewa tare da cewar su ba musulmi bane. To wannan yana nuna cewa sun san akwai Allah kenan, kwarai da gaske. Wannan yana nuna sun san akwai Allah, kamar yadda muka san mushrikan Makka sun san da akwai Allah duk da suna shirka. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah, saboda haka sun san akwai Allah. Har Allah yake cewa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, da yawancinsu ba sa imani da Allah face suna shirka. Sun yi imani da wujudillah, akwai Allah, amma kuma suna yin shirka duk da wannan, domin suna ganin abubuwan da suke bauta wa dinnan bai ci karo da samuwar Allah ba. Akwai Allah wanda shi ne babba, sannan kuma sauran alloli suna kusantar da su zuwa ga babban Allah ne. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, saboda haka su ma a wancan lokacin mushrikan da suke wannan zamanin a wannan gari na Masar sun yarda akwai Allah, illa iyaka wannan ba ta hana su, wannan yarda ta su ba ta hana su su riƙe wasu abubuwan bauta ba Allah ba. Saboda haka duk ayoyin da suka zo a wannan sura na maganganun shi Azizu Misr da matarsa da za mu gani a ƙarshe, inda suke cewa al'ana haqqas al-haq ana rawatuhu an nafsi wa innahu la min as-sadiqin dhalika liya'lama anni lam aqulhu bil-ghaibi wa anna Allah la yahdi kayda al-qa'ilin. Sai kuma tace ne, wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kaga ashe ta yarda akwai Allah, kuma ta yarda Allah ya sifantu da wasu sifofi na kamala irin su rahama, irin su gafara, amma wannan bai hana su yin shirka ba. Saboda haka Annabi Yusuf alaihi salam a lokacin shi kadai ne kwal yayi musulunta yake bautar Allah, bautar da babu shirka a ciki, amma duk sauran mutanen da suke Masar tun daga kan sarki har zuwa karamin talaka suna yin shirka da Allah. Sai kuma yake cewa dangane da littafin Ash-Shifa na Al-Qadi Iyad da kuma littafin Al-Muhalla na Ibn Hazm, shin duk hadisan da suka cika da suke cikin waɗannan littattafai ingantattu ne, kuma meye bayani dangane da su? Sannan wani lokaci a irin waɗannan littattafai wasu littattafai da wasu littattafai na tafsiri, za ka ga an kawo riwaya misali daga ɗan Abbas da wata magana, sai kuma a sake kawo wata ta hanya daban da wata maganar kuma da ta ci karo da ta farko. To yaya za a haɗa irin waɗannan maganganu guda biyu? Na farko, littafin Ash-Shifa na Qadi Iyad littafi ne da ya rubuta shi dan bayanin matsayin martaba ta manzo sallallahu alaihi wasallama shifa fi huquqil qawfi ma'rifati huquqil mustafa wato ya rubuta shi dan yayi bayanin martaba da daraja da Allah madaukakin sarki ya bawa annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kuma tara ruwayoyi daban-daban wadanda yake koro su da isnadin sa shi kansa zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko zuwa ga sahabbai ko zuwa ga tabi'ai to wannan littafi kundi ne wanda ya kunshi hadisai masu kyau ya kunshi hadisai marasa kyau ya kunshi ruwayoyi da suka inganta zuwa ga sahabbai ya kunshi waɗanda basu inganta ba ya kunshi kissoshi na gaskiya ya kuma kunshi kissoshin da basu inganta ba saboda haka akwai masu inganci a ciki akwai marasa inganci a ciki duk da cewa ya kawo hadisai baragurbi masu yawa kwarai da gaske to hadisan da malamai suke cewa al ahadithul mawdu'a hadisan da suke na ƙarya ya kawo su da dama a cikin wannan littafi wanda har ta sa wasu malamai suka rika takeici ina ma bai rubuta littafin ba saboda a matsayinsa na al-qadi iyad ne littafin al-ilma' bi taqhid al-riwayat wa adab al-sama' littafin da ya rubuta shi akan mustalah al-hadith kamar shi bai kamata a ce kuma ya rubuta wannan littafi ya kawo hadisai marasa kyau da yawa a ciki ba kamar yadda Imam Zahabi yake faɗa a cikin tarjumar sa Asir Alamin Nubala yake cewa wannan littafi na ashifa saboda irin yadda ya tara komatsan hadisai wanda ba su da kyau ya ma rage masa martaba ne ba ƙara masa martaba yi ba wato saboda wanda ya karanta wannan littafi kadai bai san wasu littafai na Al-Qadi Iyad ba sai ya zata cewa Al-Qadi Iyad bai san wani abu cikin ilimin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai dauka kawai wani dan tabargaza ne shi yasa a wasu lokuta suka ga malamai sun himmatu kwarai da gaske wajen takharijin hadisan da suke ciki wato bayanin hadisan da suke ciki kamar littafin Suyuti da ya yi domin takharijin hadisan da suke a cikin ashifa saboda haka akwai hadisai masu kyau akwai da dama wanda ba su da kyau shi yasa Zahabi ya ce da ya haƙura da littafin Tirmidhi da ya rubuta Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ko kuma wato dalail an-nubuwa na al-Baihaqi da ya wadatar ba sai ya rubuta wannan littafin nashi ba littafin muhalla littafi ne na fiqh ya sha bamban a wajen matashiyarsa da mawdu'in sa tsakanin sa da littafin ashifa littafin al-muhalla littafi ne na fiqh wato ya gina shi akan babubuka ne na fiqh tun daga farkon sa har ƙarshe a ciki yakan kawo ruwayoyi waɗanda za su marawa ra'ayin sa baya idan ya kawo ra'ayi zai ce hujjar mu akan wannan wa burhanuna ala zalika sai ya kawo ayar alqur'ani idan akwai aya a mawdu'in sai kuma ya kawo hadisi kuma hadisan nan shi ma yana koro su ne da isnadin sa kuma galibin hadisan da yake kawowa masu inganci ne waɗanda ba su da ingancin kuma yakan yi magana akan rashin ingancin su ya faɗi illan da ta sa ba su zama ingantattu ba Ibn Hazm yana da sanin hadisi sama da al-qadi Iyad ilimin Ibn Hazm fannin hadisi ya fi ilimin qadi Iyad bal kamar yanda Ibn Taymiyyah yake cewa da dama daga cikin fuqaha ba su kamo kafar Ibn Hazm wajen sanin ilimin hadisi ba saboda haka littafin sa yafi tsafta ne ta ba kusa ba wajen ingancin hadisai akan littafin al-qadi Iyad wato ash-shifa maganar littafan tafsiri da suka kawo ruwayoyi daga mutum guda waɗanda sun ci karo da juna kamar Abdullahi ɗan Abbas a ruwaito ya fassara aya da kaza ko a ruwaito kuma ya fassara wata aya da kaza wato anan fuska guda biyu ce fuska ta farko ana iya ruwaito maganganu daban-daban daga mutum guda ɗaya waɗanda a lafuzza sun sha bamban amma a ma'ana ba su sha bamban ba ma'ana ayar za ta iya ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu to anan ba a cewa sun ci karo wato wani gurin ya fassara abin da rahama wani gurin ya fassara abin da ni'ima duk da rahama da ni'ima duk abu guda ɗaya ne ko wani gurin a fassara abin da rahama wani gurin a fassara shi da aljanna kaga dai rahama da aljanna duk abu ɗaya ne domin ita kanta aljannar rahama ce saboda haka wannan ikhtilafut tanawwu malamai suke ce masa baya nuna cewa maganganun ba za su iya fitowa daga mutum guda ɗaya ba ikhtilafut tabat wanda shine fuska ta biyu a samu maganganun sun ci karo da juna wato wani lokaci ya ce e wani lokaci ya ce a'a kaga da e da a'a ba za su haɗu ba ko wani lokaci ya ce baki wani lokaci ya ce fari kaga baki da fari ba zai yi su zama abu ɗaya ba sai dai ɗaya ya zauna ɗaya ya tashi ɗaya ya tashi ɗaya ya zauna saboda haka wannan shine ikhtilafu tazat to abinda malamai suke yi anan shine wato nazari da karantar isnadin kowace magana domin ba sharadi bane dan an jingina magana zuwa ga Abdullahi dan Abbas shikenan kuma ya zanta tabbata ya fada ta yiwu ya fada ta yiwu kuma bai fada ba ta yaya za a gane ya fada ta hanyar isnadi da su malaman suke korowa kamar Ibn Jarir al-Tabari a cikin littafin sa na tafsiri yana koro isnadin kowace riwaya da ya jingina wa Abdullahi dan Abbas ta hanyar isnadi ne zaka iya tantance wacce riwaya ce ta inganta wacce ce bata inganta ba kaga wacce ta inganta ita ce tabbas maganar Abdullahi dan Abbas wacce kuma bata inganta ba bai kamata a ci gaba da jingina masa ba waɗanda suka zo daga baya baya wanda suka yi rubutu a cikin tafsiri kamar Ad-Durrul Mansur na Suyuti sun shafe a tane din wato ba sa koro isnadin kowace riwaya suna fadar maganar ne daga kan ne ita kawai suke Ibn Abbas ya ce Mujahid ya ce Qatada ya ce to kaga anan zaka ga maganganu biyu an jingina wa mutum ɗaya masu cin karo da juna sai kuma ka samu tsibuwa ka kasa tantance wacce magana ce a ciki ya faɗa wacce ce bai faɗa ba wacce ce ta ɗauka wacce ce ta bari to anan abinda zaka yi shine ka koma tushen maganar wato ka koma littattafai na magabata waɗanda suke koro maganganu da isnadinsu anan ne zaka tantance maganar Ibn Abbas ta gaske da wacce ba ta gaske ba wannan kuma duk aiki ne na waɗanda suke da ido a ilimin hadisi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka san ilimin isnad wanda bai san ilimin isnad ba sai dai ya je ya yi tambaya muna cikin suratu Yusuf alaihi salam mun kusa gama faifai na uku da za mu shiga faifai na hudu wanda shine na ƙarshe idan ba manta ba a jiya mun tsaya inda annabi Yusuf alaihi salam ya fassara wa sarki mafarkin da ya yi sarki dai ya kwanta ya yi mafarkin shanu guda bakwai masu ƙiba da wasu kuma ramammu waɗanda suka zo suka cinye masu ƙiba ɗin da kuma wasu zangarniya guda bakwai waɗanda suke kanannaɗe da kuma wasu zangarniya guda bakwai waɗanda suke busassu waɗancan koraye waɗannan busassu sun kanannaɗe korayen ya nemi masana na ƙasarsa su fassara masa amma dukkaninsu suka ce wannan abin da ya gani tarkacen bacci ne ba ya da ma'ana ba ya da fassara a lokacin sai shi wannan mai shayar da sarki wanda annabi Yusuf alaihi salam ya ce da shi uzkurni inda rabbik sai ya tuna bayan wasu shekaru da maganar annabi Yusuf alaihi salam ya kuma tuna cewa annabi Yusuf alaihi salam ya taɓa fassara masa mafarki wanda shi ne ma ya zan sababin tsirarsa daga cikin kurkuku da saboda haka sai ya garzaya zuwa ga annabi Yusuf alaihi salam bayan ya nemi izinin a aike shi ya je ya nemo wannan fassara din lokacin da ya zo ya kawo sarki fassarar mafarki sarki ya yi mamakin wannan fassara kuma ta ba shi sha'awa to shine sai ya ce tuni bihi aje a zo min da annabi Yusuf alaihi salam anan za mu ga wata hikima ta Ubangiji wato sarki wancan mutum bai tuna da annabi Yusuf ba har ya ba wa sarki labarinsa har sai da wannan mafarki na sarki ya wakana bayan sarki ya yi mafarki kuma annabi Yusuf alaihi salam ba shi ne farkon wanda aka tuntuɓa ya fassara mafarki ba sai da aka tuntuɓi waɗannan masana waɗanda ake ganin manya ne a cikin harkar fassarar mafarki suka nuna kasawarsu wajen fassara wannan mafarkin a daga wannan lokaci ne shi kuma annabi Yusuf alaihi salam aka tuntuɓe shi ya ba da fassara anan abin lura da a ce tun farko annabi Yusuf shi aka fara tuntuɓa kafin a tuntuɓi masana ya ba da wannan fassarar da ana zuwa aka gaya musu za su ce to ai mu ma da an tambaye mu da za mu faɗa kaga falalar annabi Yusuf ba za ta bayyana ba ba za ta fito ƙarara ba amma sai da suka sallama suka nuna kasawarsu sannan abin ya je kunnen annabi Yusuf alaihi salam sai kasawar tasu ta fito ƙarara in ko kula lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam yayin da ya so fito da falalarsa ta fuskar ilimi akan mala'iku lokacin da ya nemi su sanar da shi wannan sunaye kaga sai da ya fara gicciya wannan sunaye ga mala'iku sun ma'aradahum ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فقال ألم ألم أكتن سلكي بيسو بيّن فللر النبي آدم عليه السلام تفسكر إلي مئة كم ملائكو sai ya fara gicciya waɗannan abubuwa da ya halitta ga mala'iku cewa ku bayani sunayen waɗannan, suka nuna ba za su iya ba. Sannan aka ce to Adam faɗi, yayin da ya faɗa sai falalarsa ta fito zahiri. To haka za mu ga hatta ranar gobe kiyama a hadithu shafa'a, hadisin ce tan manzo sallallahu alaihi wasallama ash-shafa'atul uzma, za mu ga mutane sai sun tafi gurin wa, sai sun fara tafiya gurin Adam, gurin Nuh, gurin Ibrahim, gurin Musa, gurin Isa, sannan su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha ana laha. Kaga anan sai falalar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ƙara fitowa fili, da a ce kai tsaye gurinsa suka je ya yi ceto, ba za mu iya fahimtar cewa sauran annabawan ba za su iya yin wannan ceton ba. Sai mu ce an dai wato sa'a ne an fara zuwa gunsa, da a ce wataƙila ma gun Nuhu aka je, ko Ibrahim, ko Musa, ko Isa, da wataƙila su ma za su iya. To amma sai da kasawarsu ta fito ƙarara a lokacin, sannan kuma falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙara bayyana. To wannan shine hikimar da ta sa Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ɓoye batun annabi Yusuf alaihi salam, ba a san labarinsa ma, balle a fara tuntuɓarsa da fassara mafarki, har sai da waɗancan mala'u suka kasa fassara, sannan annabi Yusuf alaihi salam ya fassara. Kaga kuma daga baya ba za su zo su ce ai mu ma mun sani, da an tambaye mu da mun ba da wannan labari ba. To shine lokacin da sarki ya ji wannan fassara, fassara ta bashi sha'awa, shine yace wa qala al-malik tuni bihi. Bismillah,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala al-malik tuni bihi بلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي لكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن عاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
وما أبرئ
نفسي إن النفس لأمارة
wa qala al-malik tuni bihi. Sarki yace a je a zo min da shi. Falamma ja'ahu ar-rasulu, yayin da wannan manzo ya zo wa annabi Yusuf alayhi salam, qala sai annabi Yusuf yace irji ila rabbika, koma zuwa ga ubangidanka, fas'alhu ka tambaye shi, ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna, menene labarin matan nan da suka yayyanke hannuwansu, inna rabbi bi kaidihinna alim, lalle ubangiji na masani ne ga kaidinsu. Wato labari yana ta yawo a gari cewa ga laifin da annabi Yusuf alaihi salam yayi na neman uwar gidansa, har ma an je an daure shi yayi shekaru a kurkuku. Babu shakka wannan labari da yayi ta yawo a cikin gari, idan wato ba za mu fitar da tsammanin cewa zai kai har kunnen sarki ba, yayin da za a gaya masa Yusuf alaihi salam shi ne wanda ya fassara wannan mafarki. Fassarar da za ta birge shi, kuma zai yi sha'awar yayiwa Yusuf alaihi salam wata mukafa'a, wato yayi masa wata kyauta ta ya taimaka masa, ya fitar da ya taimake shi, ya fitar da shi daga wata damuwa da yake ciki. Babu shakka haka za ta faru. Amma annabi Yusuf alaihi salam ba gaggawa yake ba, duk da ya shekara yayi shekara da shekaru a tsare a cikin kurkuku bisa zalunci, yayin da sarki yace azo aje azo da shi, bai fito da rawar jiki ba, yana sauri ya gamu da sarki, ko watakila ya samu kyauta a wajen sarki, ko a kusantar da shi, ko wani abu irin wannan. A'a, abinda yake tunani a wanke shi daga tuhumar ƙarya ta zalunci da aka yi masa, wannan shine a gabansa. Saboda haka lokacin da aka zo aka ce da shi sarki yana kiranka, sai bai yadda ya amsa kiran mai kira ba, sai ya ce irji ila rabbika, koma zuwa ga mai gidanka, koma ka gaya masa, koma ka yi masa tambaya, ma balun niswati allati qata'na aydiyahunna, menene labarin matan nan da suka yayyanke hannunsu. Wato ya koma ya tambaye shi wannan tambayar tukunna, a yi bincike a gano hakikanin gaskiya, a tabbatar da cewa annabi Yusuf alaihi salam ba shi da laifi, ba shi da tabo. Zalintarsa aka yi, aka danna shi cikin kurkuku har ya ɗauki wannan tsawon shekaru a ciki. A wanke shi daga dukkan wata tuhuma ta ƙarya da ake yi masa, don ya fito kansa tsaye, kansa wato sama, yana mai jin ya an wanke shi daga dukkan wata tuhuma, yana mai jin izzarsa da karamarsa. Ba fita daga kurkuku ya dame shi sama da fita daga cikin tuhumar da aka yi masa. Ya yadda ya ci gaba da zama a cikin kurkuku idan har wannan tuhumar za ta ci gaba da binsa. In har ana so ya bar kurkuku, to a wanke shi daga wannan tuhumar da aka yi masa ta ƙarya sai ya fito. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jinjina wa Yusuf alaihi salam cikin tawalu'u, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa law labistu fi sijni ma labita Yusuf la ajabtu da'i, da a ce ni ne na zauna a cikin kurkuku tsawon shekarun da Yusuf ya zauna, da da gudu na ansa wa kiran mai kiran nan. Wato anan manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ne ta fuskar tawalu'u, da kuma bayyana falalar wato annabi Yusuf alaihi salam, da haƙurinsa, da juriyarsa, da kuma neman sai ya wanke kansa daga dukkan wata tuhuma. A wata riwaya ta Abu Huraira wanda tana cikin Musnad, karkashin fadar Allah fas'alhu ma balun niswati allati qatana aydiyahunna, manzo sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu la asra'tu lil ijaba wa mabtaghaytu al udhr, da a ce ni ne a matsayinsa da da gaggawa na amsa kiran mai kira, da ban tsaya ina neman wani hanzari ba. Wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ne domin ya nuna matsayin annabi Yusuf alaihi salam, ba wai yana nuna cewa Yusuf alaihi salam ya fi shi haƙuri ba, bal haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi haƙurin da annabi Yusuf alaihi salam ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama babu abinda ba a yi masa a Makka ba na wulaƙanci da tozartawa, bal an yi sa'ayin kashe shi ma, wannan bata sa ya bar da'awarsa ba, aka fitar da shi da ƙasarsa, shi ma yayi hijira, aka yi yunkurin halaka shi da halaka sahabbansa, duk yayi haƙuri akan wannan. Saboda haka haƙurinsa ya ɗara haƙurin annabi Yusuf alaihi salam nesa ba kusa ba. To amma ya faɗi wannan magana ne da sunan tawalu'u, da kuma fito da matsayin annabi Yusuf alaihi salam, kamar hadisin da yake cewa la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, kada ku fifita ni akan dan uwana Yunus ibn Matta. Kaga anan ba yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fishi martaba bane, a'a, yana nufin kada ku ce za ku fifita annabi Yusuf alaihi salam fifita wadda za ku tauye shi, ku nakasa martabarsa, kada ku yi wannan, ko da kuwa yayin da kuke batun falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ne a kansa. To shine sai yake fas'alhu ma balun niswati allati qatana aydiyahunna, ka tambaye shi, bai ce ka je ka ce yayi bincike ba, sai yace ka tambaye shi menene labarin matan nan. Da in ce wai ka je ka ce masa yayi bincike, sarki yadda yake jin sa, shi sarki ne, wani daga kurkuku zai bashi umarni, sai yace ba za a yi ba. Amma sai ya kawo shi da wata siga cike da ladabi, yace fas'alhu ma balun niswati allati qatana aydiyahunna, ka tambaye shi meye labarin su. Kaga anan zai sa sarki yayi turus, yace to lalle akwai wani abu a ƙarƙashin wannan magana, a je a kirawo su, a kawo su gabana domin in yi bincike. Kaga bai ce yi bincike ba, amma tambayar da yace a yi masa ya labarin su yake, babu shakka za ta sa shi ya motsa, yayi wani abu dan ya san menene ya faru, wanda duk yana daga cikin ladabin magana da hikima da Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi Yusuf alaihi salam. Saka fasalu ma balu niswati allati qata'na aydihunna, kaga magana imratul aziz kuma bata fito ba, bai kawo magana ta ba sai maganar matan nan da aka kirawo su liyafa har suka yayyanki hannayen su suka ce hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Waɗannan mata sai yace a kirawo su a tambaye su meye labarin su, sai yace inna rabbi bi kaydihinna alim. Duk anan babu maganar imra'atul aziz, malamai suka ce wannan yana nuna tsananin kara da Annabi Yusuf yake da ita, da ladabi da girmamawa da yake wa uwar gidansa duk da zalincin da ta yi masa, ga irin abin da ta yi masa na kitififi har ya kai shi ga zama kurkuku tsawon shekara 12 a fadar Abdullahi dan Abbas. Amma duk da haka da ya tashi magana sai ya ce a kira waɗancan matan, yayin da sarki ya aika ɗan shela a gari a kira waɗannan matan da suka yi hannunsu, tunda babu shakka wannan abu in ya faru shi ma ba zai koya ba, dole gari zai tsiba, lalle wasu mata sun yayyanki hannunsu a dalilin yasu. Don haka ga su an tattaro su gaban sarki a wannan lokacin, imra'atul aziz ita ma ta biyo su, don haka tana cikinsu. Sarki sai ya ce ma khabbukunna idh rawattunna yusufa an nafsi, menene sha'aninku lokacin da kuka nemi Yusuf game da kansa? Kaga har anan ma shi kansa sarki bai fuskantar da magana zuwa ga imra'atul aziz ba, tana zaune cikinsu sun san abin da ta yi, ita ma ta san abin da ta yi, saboda haka kowa ya san kowa. Da aka ce ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsi, ba su suka nemi Yusuf ba, ita ce ta nemi Yusuf, kuma a gaban matan nan me ta ce? Wala qad rawattuhu an nafsi fasta'sam, a gaban su ta faɗi wannan ikirari, ta ce ta nemi shi kuma ya kafe ya ce ba zai yi ba. To su kuma yanzu ga su ana tsammon su a ce me ye labarin ku yayin da kuka riƙa neman Yusuf? Saboda haka sai suka ce kulla hasha lillah, sarki ya tabbata ga Allah ba za mu yi irin wannan ba, ma alimna alaihi min su, mu dai ba mu san shi da wani laifi ba ko ya yake. Kaga anan na kira ce fi siyaqin nafi, sannan kuma masbuqatun bimin, dan ya nuna maka karfin kore su din. Ma alimna alaihi min su, wato kaga anan yana nuna maka hatta wato yunkuri na zuciya ya yunkura akan zai yi wani abu bai yi ba, sabanin abinda imra'atul aziz ta gaya wa mijinta, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusdana aw azabun alim. Kaga ita ta jefe shi da su, ta ce ya neme ta da mummunan abu, suka ce ma alimna alaihi min su, mu ba mu san shi da wani mummunan abu ba. Saboda haka waccan magana da ta faɗa a gaban su ta faɗa, sun san ta faɗa, in ta yi shiru babu shakka za su fito su ƙara fasa ƙwan. Kala sai ta yi farat ta ce, kala imra'atul aziz al'ana hashasal haqq, yanzu fa gaskiya ta fito ƙarara, ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin, ni ne na neme shi kuma lalle shi yana cikin masu gaskiya. Saboda haka ta fito ta yi ikirari ta yadda cewa ita ce mai laifi kuma Annabi Yusuf alaihi salam mai gaskiya ne. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, na yi haka ne wato wannan ikirari domin ya san cewa ni ban ha'ince shi ba a bayan idansa, wato ban ha'ince shi ba ganin baya gurin in yi masa ƙarya in ce shi ne ya yi wannan, ban yi wannan ha'incin ba. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'ili, kuma Allah baya shirye da kaidin maha'inta. Wannan wa'azin Annabi Yusuf alaihi salam bai mata shi ba a can baya, innahu la yuflihu zalimun, ai ya gaya mata cewa azzalimai ba sa cin nasara, amma ta yadda cewa sai ta yi zalunci din da haka ta sa aka kulle shi. To yanzu ta ga cewa lalle wannan abin da ya faɗa haka ne, gaskiya dole za ta yi halinta, za ta bayyana kuma za ta kunyata ita. Saboda haka yanzu ta fito tana faɗa da bakinta cewa ita ce mai laifi, Annabi Yusuf alaihi salam ba shi da laifi, ta wanke shi ta tas, sannan ta ce zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna allaha la yahdi kaidal kha'ili, kuma ubangiji baya shiryar da kaidin masu ha'inci. Sai ta ci gaba da cewa ma ubarri'u nafsi, ba ina kuɓutar da kaina bane, inna nafsa la'ammaratun bis-su, lalle rai mai yawa umarci ce da mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na yaji kansa inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai anan take cewa dan kada a kula a dauki maganar da tayi na cewa zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaib tana tsarkake kanta ta tasmi tace a ba ina tsarki kaina ta tasbani wama ubarri'u nafsi bana ba ina kubutar da kaina bane ina cewa ni ba ni da laifi ko ya yake a ina da laifi inna nafsa la amaratu bisu saboda rai mai yawan umarni ce da mummunan abu annafs guda uku wato kala uku ce iri uku ce akwai annafsul amaratu bisu akwai annafsul lawama akwai annafsul mutma'inna dukkanin su Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin alqur'ani innan nafsa la amaratu bisu rai mai yawan umarni ce da mummunan abu wacce take umarni bisa bin sha'awa da bisa bin san zuciya da kuma bin ƙarya wannan rai ce wacce take amaratu bisu akwai kuma ran da take allawama la uqsimu yawm alqiyama wa la uqsimu bi nafsi allawama allati talumu sahibaha wacce take zargin mai ita zuciyar da take zargin mai ita yayin da yayi laifi ta zarge shi kai ko me yasa kai kaza yanzu kamar ka yanzu baka tsoron Allah za ka yi kaza wannan zuciya ita ma mataki ne wanda na zukata wanda dan adam wani lokaci yakan siffanta da ita sannan kuma annafsul mutma'inna ita ce nafsu sakina يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي النفس المطمئنه اتتي النفس التي تسكن الى طاعه الله التي تسكن الى طاعه الله والى طاعه رسول الله ذوك يد تكي نصوا وجني وجن بين الله دبن منزو صلى الله عليه وسلم ده حقوري غبرن بين سويه سويه زوجيا ده حقوري غبرن بين سابن الله to saboda haka sai take cewa lalle zuciya wato takan yi umarni da mummunan abu saboda haka zuciya ta ce ta gallabe ni tafi karfi na domin ta ga annabi yusuf alaihi salam da wannan tsalilan kyau da Allah ya bashi domin an bashi shatra al-husni kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rabin kyau wato duk abin da ake sifantawa da kyau abin da zaka ce kyau ne a duniya gaba ɗaya a tattara kyau duka da a ce za a tara kyau duka ya zama turarren wani abu to Yusuf alaihi salam ya daure bi saboda haka a wannan lokacin ta kasa danne zuciyarta har ta neme shi da wannan abu tace illa ma rahima rabbi sai wato lokacin da ubangiji na ya ji kan mutum a lokacin da zuciyar tashi take umarta sa da wani abu kuma Allah madaukakin sarki ya kawo masa dauki da rahamarsa ko dai ya hana shi abu yadda yake tsammanin zai samu ya rasa kamar yadda ya faru gare ta ita ma rahmar ubangiji ta riske ta tunda ta samu annabi yusuf alaihi salam kamamman mutum ne wanda yake mai gujewa dukkan ayyukan fasha saboda haka anan ma rahmar ubangiji ta riske ta ko kuma ya kasance wanda ubangiji zai so shi da rahama ya ainihin gadar masa da zuciyar da take mai wato zuciyar da take nutsuwa ce annafsul mutma'inna ce ba zai ma kawo laifi a zuciyarsa ba balle ya tunanin aikata shi inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara ne don haka ina sa ran zai gafarta min wannan abin da ya faru gare ni rahimun kuma mai yawan jinkai ne ina fatan zai ji kaina yayi min rahama ya yafe min abin da ya faru wannan duk yana daga cikin maganar imra'atul aziz domin zamu ga siyaki guda ɗaya ne wato yadda aka koro maganar tun daga farko maganar ta ce qala timra'atul aziz babu maganar annabi yusuf alaihi salam a cikin wannan siyaki duk da haka wasu malaman tafsiri sai suka ce fadar zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaib wa anna allah la yahdi kayda al kha'ilin wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratu bis su' hazwa fadar sa inna rabbi ghafurur rahim suka ce wannan fadar annabi yusuf ce alaihi salam suka ce ma'anar zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaib zalika wato shi mijinta kenan li ya'lama dan ya san cewa ni ban ha'ince shi ba a bayan idansa wato na nemi cewa sai an kawo matan nan an bi keke da keke an gano gaskiyar lamari dan shi ya fahimci cewa abinda aka jefe ni da shi ba gaskiya bane. Wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bis-su'. Yace ba na kubutar da kaina lalle rai mai yawan umarni ce da mammunan aiki. Ba na iya cewa ni wankakke ne 100%. Illa ma rahima rabbi, sai iya gurgurdan abinda ubangiji na yaji kai na mutum. Inna rabbi ghafurur rahim. Wannan magana, wannan tafsiri, wasu daga cikin malaman tafsiri sun karkata zuwa gare shi, amma maganar da masu kalai da cewa suke akan ta masana tafsiri shine cewa duka maganar ta imra'atul aziz ce. Na farko cewa Allah ya kala imra'atul aziz, sannan ba a kawo wani kala ba da aka rarrabe tsakanin maganarta da shi maganar Yusuf. Ba a ce kala zalika li ya'lamu anni lam aqulu bil ghaibi ba. Saboda haka kaga a zo a ce maganar ta ce ta hade da maganar ta, wannan ya saba wa yadda alqur'ani yake yin bayani fillah ba tare da ya kadimuwa da likitarwa ba. Domin in ya zan an hade maganar sa da maganar ta, babu kuma wata kala tsakankanin su, babu shakka zai iya haifar da imuwa da rikicewa wajen fahimtar ma'ana. Alqur'ani baya irin wannan. Sannan abu na biyu, lokacin da wannan yake faruwa annabi Yusuf ma yana kurkuku, ai bai fito ba. Saboda haka ba ma ya gurin ballantana har ya ce, bayan ta gama magana ya ce zalika liya'lama anni lam aqulhu bil ghaibi, baya gurin. Sannan kuma baya da shakkar cewa shi mijinta ya san cewa bai da laifi. Ba a gabansa yake cewa me yake ce masa, Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. A gabansa ya gaya masa, yace Yusufu ka kawar da kai daga wannan maganar, ke kuma ki nemi kuskuren laifinki. Kaga ashe al-aziz ya san cewa ma tafiki da laifi, to dan menene zai ce zalika li ya'lama anni lam aqulhu bil ghaibi, babu katar ya faɗi wannan magana bayan ya ji da kunnan sa a azizu misr yana wanke shi daga wannan laifi. Saboda haka wannan magana ta tace ba tashi bace. Sannan kuma annabi Yusuf alaihi salam bai ma wato sa ran wato zai yi wani abu mara kyau da ita ba, ma'ana babu so a tare da shi. Ballantana har yace inna nafsa la amaratun bisu'i, matan ta cewa suka yi ma'alimna alaihi min su. Saboda haka babu su tare da shi. Sannan Allah madaukakin sarki cewa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha, to ya kuma zai dawo a irin wannan yanayi ya dinga cewa inna nafsa la amaratun bisu, a su din nata ne ba na shi bane. Saboda haka duk wannan maganar gaba daya maganar annabi Yusuf ce alaihi salam, ba annabi maganar imra'atul aziz ce, babu maganar annabi Yusuf alaihi salam anan. Sai sarki yace wa qala al maliku,
qala al maliku ummi bi astaqlihu li nafsi, qala ma kana li qala innaka yawma ladaina makin amin, qala ja'alni 'ala qada'in min ardi حفيظ العليم. وكذلك مكنا من يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نسيم رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين
ولا أجر الآخرين.
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
تو فيفينا نقف يا قاري ننسي فيفينا هدو النبي يوسف عليه السلام يا فتورة بفرقه زي كما زما ونببا أكثر مصر دو الأمر مصر مصمم لتتلقى كيف سكوما حننسى. وقال الملك توني به استخلصه لنفسي, sai sarki yace ku zo min da shi in mayar da shi dan gaban goshina. Ku duba maganar sa ta baya da ta yanzu, akwai bambanci ko babu? Ta baya kawai me yace, wa qala al malik tuni bi, amma anan wa qala al malik tuni bihi astakhlisuhu linafsi. Kaga hikimar annabi Yusuf alaihi salam ta kala bayyana. Da a ce ya amsa kira na farko, ba lalle ne ya samu wannan matsayin da ya samu na kira na biyu ba. Kira na farko cewa akai a zo da shi, kawai an yayi fassarar mafarki ko fassarar mafarkin nan ya ba wa sarki sha'awa, yace azo aje azo da shi, aje azo da shi, ya masa mukafa'a, yace to ga wannan kuma a take shi ya tafi ya sa. Amma wannan tabo zai ci gaba da zabinsa kuma. Wasu mahassada za su iya amfani da wannan wani lokaci su ce kaga mutumin nan fa mahaici ne, ka jawo shi jikinka, ya taba yin kaza 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 a gidan wazirinka, shikenan an bar wata koba da masu suka idan sun so su soke shi soke shi da ita tunda ba a wanke shi ba. Amma da ya kiyarda ya fito sai bayan an yi bincike an tantance gaskiya an gane cewa ba shike da laifi ba, kaga yanzu zai fito wato da matsayi da martaba da karama da shara, babu kuma wani abin da wani zai samu na ya goga masa kashin kaji a gurin sarki. Don haka sarki a yanzu wato martabar Annabi Yusuf ta karu a idansa ba kamar yadda take a farko ba. Sai yace tuni bihi astakhlisu li nafsi, ko kawo min shi zan sanya shi dan gaban goshina, wato zai zama nawa ne ni kadai, a khusuhu li nafsi, ya zama abokin shawara ta, ya zama babu wani sama da shi. Falamma kallamahu qala innaka alyawma ladaina makinun amin, yayin da yayi magana da Annabi Yusuf sai yace innaka alyawma, lalle kai a yau, ladaina makinun amin, mai matsayi ne babba a gurin mu kuma abin amincewa ne. Falamma kallamahu, ko dai damirin ya koma ga Annabi Yusuf alaihi salam, ai kallama almaliku yusufa, yayin da sarki ya tattauna da Yusuf yaga irin yadda Yusuf yake mai da jawabi, yaga hankalinsa, yaga hikimarsa, qala innaka alyawma ladaina makinun amin, ko falamma kallamahu, damirin ya koma zuwa ga wato shi sarki, ai falamma kallama yusuful malik, yayin da Yusuf yazo suka tattauna da sarki, yayi wa sarki magana, sai sarki yaga irin yadda hikima da fasaha da ladabi suke wato diga daga bakin Yusuf alaihi salam, yaga yadda suke zirara daga bakin Yusuf alaihi salam, ya tabbata wannan ba irin kowane mutum bane. Don haka sai ya kara cewa innaka alyawma ladaina makinun amin, kai lalle a yau mai babban matsayi ne a gurin mu, shine ma'anar makin, mai aizu makanatin rafi'a, mai matsayi ne babba a gurin mu, amin, kuma wanda ake amincewa ne, wanda ake yadda da shi ne, saboda wanda duk ya ji sirarka dole ne ya amince maka. To kaga anan Annabi Yusuf alaihi salam ya samu kuma wani matsayi babba, ka duba yadda Allah madaukakin sarki yake sha'aninsa, me ya jawo masa wannan matsayi, iliminsa, shi yasa Allah yana daga mutum da ilimi sama yadda zai daga shi da kowane irin abu. Yana da kyau, alilan kyau da ba kowa aka ba wannan kyan a zamaninsa ba, shi kadai yake da wannan kyan, amma wannan kyan me ya jawo masa, ta jawo masa rikici iri-iri, ya jawo masa fadawa rijiya, ya jawo masa imra'atul azizi, ya zo sijin da sauransu, amma iliminsa shi kuma ya kawo shi wannan matsayi. Saboda haka ilimi yana ɗaukaka mutum sama da yadda komai zai ɗaukaka shi, ce innaka alyawma ladaina makinun amin, qala ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun 'alim, sai Annabi Yusuf alaihi salam yace ka sanya ni a bisa muqamin kula da taskokin ƙasa, inni hafizun 'alim, lalle ni mai kiyayewa ne kuma masani. Allah ce wa kadhalika makkanna li yusuf fil ard, haka muka tabbatar da Yusuf a doran ƙasa, yatabawwa'u minha haythu yasha, yana zaunawa inda ya so a ƙasa, nusibu bi rahmatina man nasha, muna samun wanda muka so da rahaman mu, wala nudhi'u ajra al muhsinin, ba kuma ba tuzar taladan waɗanda suka kyautata ayyukan su, wala ajru al akhirati khairun lil ladina amanu, kuma lalle ladan lahira shine mafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani, wa kanu yattaqu, suka zama tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi Yusuf alaihi salam wannan tamkini, wato ya makkana shi, ya bashi matsayi babba a kasar Masar, tare da cewa in ka duba kissar sa yadda ƴan uwansa suka yi masa, suka fito da shi suka jefa shi rijiya, daga cikin duhun rijiya aka fito da shi, aka je aka sayar da shi a kasuwar bayi, daga kasuwar bayi ya zo ya zauna ya yi aiki a matsayin yaron gida, sannan daga nan kuma aka jefa shi cikin kuncin kurkuku bisa zalunci, sai ga shi kuma yau Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi, ya bashi makana, ya zan shi ne mutum na biyu a Masar gaba daya, daga sarki kuma babu wani sai shi. Kaga haka Allah madaukakin sarki yake yi wa bawansa lokacin da ya ibtila'insa kuma sai bashi talki. An tambayi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ayu makkanu ar-rajulu qabla an yubtala aw yubtala qabla an yumakkan. Ana bawa mutum tamki ne a bashi matsayi a doron kasa kafin a jarrabe shi, ko ko ana jarraba shi sannan a bashi tamki ne. Annabi Imam Ahmad yace yubtala thumma yumakkan, sai an jarrabe shi an ga irin yadda ya hakuri ya jure, wannan jarraba ba ta sa ya zame ba, ya saki layi, to sannan kuma Ubangiji sai ya bashi matsayi. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حكى نمك سنياس شوى زمني يهدون بأمرنا سنى شيريوى لأمر نمي لما صبروا يا إن سقيها قولي وكانوا بآياتنا يوقنون. سك زمو ما سيكيني ما سسكن كان شيء وابع يوم وتو كمريان دا ابن سيمية ايكي فلا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وتتهنير حقولي دكما يكيني دفتل كان شيء وعدا يبدأ أليبسة أليبسة دع الكورة الله أكي سامن شوق من شيء عن الدين. إذن باب والنم بلا أسامو النم حكا نم الله مدعوك كن سركية وبنو إسرائيل سيدة يجر ربيس لفن أولا سنة يباس تمكيني أدولا القسع. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وبنجي يباوى بنو إسرائيل قادم أسايزن سكيد ملكي وندا سؤكي في أنا كاما وأنا كشوا سيزن سكيد إيكو سكيد إزا سبو ده أقول إن سكيد جوليا. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hakuri da mutanen Makka, ya hakuri da abin da wato suka yi tai masa, daga baya mai Allah ya bashi, Allah sai bashi tamkini a kansu, ya zama ya shigo Makka azizan rafi'ar ra'a, ya zan har ga waɗanda suka yi ta gallaza masa nan a gaban sa, yana da dama ya abin da ya so a kansu. Lokacin da yake tambaye su ma zallukum anni fa'ilun bikum, قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم من kuke tsammanin zan muku domin yanzu yana da damar yayi musu abin da ya ga dama. Sai suka ce alkhairi muke tsammani za kai mana, ya mai karamci dan dan mai karamci kuke da ku ba su kula ka la tasriba alaikum, ku je a yau ba ku da laifi, kun zama yantattu ba wani laifi tare da ku, ma'ana ba zargi tare da ku. To haka Allah yake ba wa mutane mutum tamkini bayan ya jarrabe shi. A nan za mu ga Annabi Yusuf alaihi salam ya nemi a bashi matsayi na ainihin ministan kuɗi, ministan tattalin arziki a Masar, tare da cewa a shari'ance muna da hadisai da suke nuna cewa kada a nemi matsayi, kamar hadisin Muslim wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa ya Abdurrahman, yana ga Abdurrahman ibn Samura, ya Abdurrahman la tas'al al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilayha wa in utitaha an ghayri mas'alatin u'inta 'alayha. Yace ya Abdurrahman, kada ka rika neman shugabanci, idan har kana neman, in ka nemi shugabanci aka baka shi bayan ka nema, to sai Allah ya kyale ka da shugabanci, ki taimaka maka akan sa. Idan kuma aka baka shugabanci ba tare da ka nema ba, sai Ubangiji ya taimaka maka ka iya sauke wannan amana lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna la nuwalli hadha al-amal rajulan harisa sa'alahu aw harisa alayhi, wannan aiki ba ma bayar da shi ga mutumin da ya neme shi ko ya kwadayin samun shi. To kuma gashi Annabi Yusuf alaihi salam, annabi na Allah, yana cewa ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun 'alim. Yaya za mu hada wannan magana ta Annabi Yusuf alaihi salam da neman a bashi matsayi tare da waccan hani na manzo sallallahu alaihi wasallam yayi, da kuma cewa duk wanda ya nemi matsayi Allah ba zai taimaka masa ba, wanda ya samu ba bisa ya nema ba Allah zai taimaka masa? Shine malamai suka ce akwai bambanci nesa ba kusa ba, yayin da matsayi ya zan babu wanda ya cancance shi sai kai bisa irin sifofi da Ubangiji ya baka wanda suka dace da wannan matsayin, wato matsayi ne na rukun amana. Kai kuma ka tabbata cewa zaka iya rike wannan amana, kuma garin da kake gari ne na maciya amana na barayi, kake ganin idan ka bar wannan amanar za ta tafi gurin wanda bai cancanta ya rike ta ba, karshe za a ci amanar al'umma. To a lokacin zaka iya fitowa ka ce ana laha, ba kuma laifi kai ba, ba laifi kai ba. Saboda haka wani ma lokaci malamai suka ce kamar da almazari yake cewa wani lokaci ma abin yake iya zama wajibi ka nema din, idan ya zama in baka nema ba to haƙƙin al'umma zai tozarta, zai salwanta, a wannan lokacin wajibi ne ka fito ka yi banga-banga ka ce sai kai, wannan ba laifi kai ba, domin a nan kana ƙoƙarin ceto da al'umma ne ko ceto dukiyar al'umma daga hannun azzalimai. Amma lokacin da ya kasance akwai da jama waɗanda suna da irin sifarta, suna da wato nagarta irin taka, suna nan da yawa, ko kuma ma akwai waɗanda suka fika nagarta, ko kuma kai da kanka ba ka da nagartar, to a lokacin haramun ne kuma ka zo ka ce ana laha. Domin a lokacin za a fahimci cewa ba wai dan ka kawo gyara kake nema ba, a'a dan a baka kai ma ka wawashi naka. To shi yasa malamai suka ce idan har akwai buƙatar wato ka fito ka nema, ganin cewa watakila ka cancanta, kuma idan aka bari za ka tafi hannun wanda bai cancanta ba, za a ci dukiyar al'umma, za a zalunci al'umma, to a lokacin wajibi ne ma ka fito ka ce kai a baka. Wannan shi ne abinda annabi Yusuf alaihi salam ya yi, shi yasa ya faɗi sifofin da yasa ya cancanta a bashi ɗin, ya ce inni hafizun alim, ni mai kiyayewa ne, ma'ana mai kiyaye amana ne, ba zan ci amana ba, sannan kuma alimun masani ne, na san harkar tattalin arziki, domin ga irin abin da ya tsara musu yayin da yake fassara musu mafarki, dai shi ya tsara yadda za a yi idan har shekarun fari din nan guda bakwai sun kawo kai, ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, kaga shi yana da ilimi, yana da ilimin tattalin arziki, sannan kuma yana da amana, ashe ya cancanta, kaga ya neme ta da sifar da ta cancanta ya neme ta, wato akwai qualification tare da shi. Kaga bai ce a bani ba, ni karimun ne ibnu karim, ba haka yake ba, karimun ibnu karimun ibnu karimun ibnu karim, ai da sai ce a bani dan ni dan manyan mutane ne, na fito daga babban gida, ubana annabi ne, kakana annabi ne, kakan ubana ma annabi ne, bai fito ya ce a bani ba dan ni na fi kowa kyau, sai ya ce inni hafizun alim, bai ce nasibun aw hasibun sharif, bai ce jamilun malih, sai ya ce ne hafizun ali, ashe kowa ne zai nemi matsayi, zai nemi mukami, ya neme shi bisa cancanta, idan ya kula cewa a gabansa akwai wanda ya fi shi cancanta, to ya janye jikinsa, ya ga wani wanda yake ya fi shi zama hafizun ali, sai ya bar ma wancan, shi kuma wancan yayin da ya waiwaya ya ga babu wani sai shi, duk waɗanda suke gefe da shi ɗan wawura ne, to sai ya tafi, kada shi kuma ya ce a to kuma ai a shari'a an ce ka a nemi matsayi, ka a nemi mukami, ni ba zan nema ba, kuma gara ni in zauna lafiya kan ma in je mutane yanzu ai ta damuna, a'a ka karɓa a haka, a wannan lokacin ma in ya zan babu wani sai kai, ya zama wajibi akan ka karɓa, shi ne ma'anar ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim. Kuma ka duba annabi Yusuf alaihi salam anan yana taran dalale ba gammo, ko da yake shi ya ne tare ta da gammo, ba za mu ce ba gammo ba, saboda ya san abin da ya shirya, saboda za a fuskanci wasu shekaru guda bakwai na fari masu tsanani, lokacin da kowa zai shiga cikin halin kakanikayi, yunwa za ta addabi mutane, a wannan lokaci mutane idan da yunwa to hankali fita yake daga jikinsu, in ka ɗauko shugabancin jama'a ka basu da yunwa to ka shiga uku, domin ka riƙa samun gore ne kullum ba maganar da za ka faɗa su fahimce ka. To a wannan lokacin annabi Yusuf alaihi salam ya ce a bani alhakin ciyar da al'umma duka, a lokacin da za a fuskanci waɗannan shekaru na fari a bani alhakin ciyar da su, ya zarka hannuna, a nan sata yake so yi, babu magana sata ya tattaro wa kansa ne wani babban aiki mas'uliyya ce babba sannan kuma za a shiga cikin wasu shekaru wanda za a shiga cikin wahala kaga taskokin ma ba kudin bare a sata amma sai da aka cika taska da kudi sai ka ce ana laha amma babu ana so ya za a tattale shi a same shi sai wani ya zo ce ni a bani zan yi in samu hanyar kudin kaga wannan babu shakka kai daga gani sanda ya zo ya nemi abin ba lokaci ba ne da ake cikin raba lokaci ne ana cikin tsananin zafi ya zo ya ce shi a bashi zai shiga a haka to wannan shi ne abin da annabi Yusuf alaihi salam ya yi kuma wannan bai takaita a kansa ba dukkan wani wanda zai samu kansa a irin yanayin da annabi Yusuf alaihi salam ya samu kansa shi ma zai iya yin wannan sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan aya shi ne za mu ga a lokacin a Masar gaba ɗaya annabi Yusuf alaihi salam shi kadai ne musulmi ba har yanzu a surar babu inda aka ce mana wani ya musulunta hatta waɗancan alfatayani da suka yi mafarki an dai faɗi irin wa'azin da annabi Yusuf alaihi salam ya yi ta yi musu amma ba a ce sun musulunta ba ko sun bi shi wancan an kashe shi wancan kuma ya koma aikinsa har ma ya manta da annabi Yusuf wannan shi zai ƙara nuna maka cewa bai karɓi musuluncin ba dan in ya karɓi musuluncin ya zai manta da annabin musuluncin dole zai ci gaba da saduwa da shi yana neman wasu shawarwari da wasu bayanai da suka shafi addini to amma tun da kaga har ya manta da shi bai tuna ba sai da aka ɗaushe shekaru alama cewa ya koma cin daulata yadda yake tun da ya samu kubuta shikenan sarki bai ma san haƙiƙanin gaskiyar annabi Yusuf alaihi salam ba sai da aka zo masa da wannan batun mafarki sai da yayi wannan mafarki aka zo masa da fassarar mafarki ya ga annabi Yusuf ya tattauna da shi aka nemo mata aka tattauna da su ya fahimci cewa annabi Yusuf alaihi salam sharri aka yi mata ba bai yi laifi ba a lokacin kuma ya jawo shi jiki ganin irin wancan hikima da ya nuna da wancan hazaka da ya nuna wajen bayanin yadda za a tattali abinci lokacin da fari zai faru wannan ta sa ya jawo shi don haka shi kansa ba musulunta ne ba to amma duk da haka ga annabi Yusuf alaihi salam yana cewa a ƙarƙashin gwamnatin wannan mutum ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ka sanya ni ministan tattali a ƙarƙashin gwamnatinka gashi ba ta musulunci ba ce bal ma ƙasar ba ta musulmi ba ce duka amma ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim wannan nukta insha Allah gobe za mu ƙara faɗaɗa magana a kai